This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfila Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Jiya Asabar aka kammala aikin haji na bana ba tare da wata sabuwar matsala ba, a yayin da adadin waɗanda suka halaka turereniyar ya haura zuwa 769. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Saudiya Khalid Al-Fali ya faɗa jiya Asabar cewa mutane 934 ne suka samu raunuka sakamakon hatsaniyar da ta auku a Mina da ke bayan garin Makka. Majatan ƙasar Iran su 136 ne suka rasa rayukansu. Tashar talabijin ta ƙasar ta ce tsohon jakadan ƙasar a Lebanon yana daga cikin fiye da mahajjata 300 da har yanzu ba a san inda suke ba. Iran tana zargin ƙasar Saudiya da aikata laifi da kuma nuna gazawa. Daga nan ta lashe takobin sai ta gurfanar da ita a gaban kotun ƙasa da ƙasa. Shugabannin Iran suka ce masarautar Saudiya ba za ta iya ɗaukar nauyin shirya wani aikin haji inda mutane sama da miliyan 2 suke haɗuwa ba. A halin da ake ciki kuma, hukumar aikin haji ta jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Amirul Haji na jihar, wadda kuma shine sarkin zin Alhaji Abbas Sambo. An yi jana'izar sa ranar Juma'a a ƙasar Saudiya. Ga Ibrahim Abdul Aziz da cigaban rahoton.
Yayin da kawo yanzu ma ba a ga wasu mahajatan jihar Taraban ba cikin mahada sarkin Garba ce da wannan lamari da ya jefa al'umman jihar ne cikin jimami da alhini, kamar yadda Sheikh Dr. Ibrahim Jalo da ke cikin manyan limamai kuma shugabannin addini a jihar ke cewa
babu abin da za mu ce a nan face abin da yake sunna ta koya mana. Farko dai dukkan rai da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗauka dama ran mallakansa ne, kuma duk wanda za a haifa to wannan kyautarsa ce. Saboda haka dukan mu dama na Allah ne, daga Allah muke, kuma ga Allah din za mu koma. Saboda haka muna addu'a Allah Maɗauki mai martaba sarkin zin gafarta masa ya masa rahama, tare da dukkan wani wanda ya rasa ransa cikin wannan hatsari. Jama'ar mu da alhazan mu na nan Taraba da ma sauran alhazai da suke daga jihohi daban-daban na Najeriya.
Jima sakon taziyarsa zuwa muƙaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaɗa labarai Mr. Aaron Atimas ya ce jihar Taraba fa ta yi babban rashi.
Barin gwamnatin UTC da ta shude, gaskiya muna ba jama'an Taraba hakuri da abin da ya faru. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ta'azantar da kowa, ya ba su hakuri cikin zuciyarsu. Wallahi gaskiya wannan labarin ta same mu da tarin bakin ciki, don saboda gaskiya wannan ba karamin asara ne ga wannan jiha da wannan abin da ya faru ba.
Yanzu haka masarautar zin na cikin yanayi ne na ɗimauta da kuma alhini, inda kuwa gani na cikin tagumi, kamar yadda wasu jama'a cikin garin zin suka bayyana.
Gaskiya muna cikin wani jimami saboda mun yi rashin babban mutum sarki mai daraja irin wannan, har ga Allah muka wannan mutuwa ya shiga jikin mu.
Yanzu ma dai ana sa ran cewa da safiyar wannan Lahadi ne wata tawaga ta musamman ta gwamnatin jiha za ta ziyarci masarautar zin domin jajantawa.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, ƙasar Burkina Faso ta aza takunkumi da daurin talala kan ƙadarori da mallakar shugabanni da suka ayyana juyin mulki a ƙasar wadda bai samu nasara ba. Mai gabatar da ƙara na gwamnatin ƙasar Laurent Poda ne ya bayyana haka jiya Asabar, yana mai cewa wannan mataki zai shafi madugun juyin mulkin General Gilbert Diendere da wasu mutane 13 har da jam'iyyun siyasa 3 waɗanda suke da alaka da tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaore. Har yanzu dai kan juyin mulkin da bai samu nasara ba, Amurka ta yi barka ga jama'ar ƙasar saboda nasara da suka samu wajen kare tsarin demokradiyya da sake maido da gwamnatin wucin gadi ta ƙasar kan karagar mulki. mai bayin shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Susan Rice ce ta bayyana haka cikin wata sanarwa daga ofishinta. Hakanan sanarwar ta yaba da irin rawar da kawayen Amurka na ƙasa da ƙasa waɗanda suka fito suka yi Allah wadai da juyin mulkin kuma suka ɗauki matakai na ganin ba a yi fatali da shirin mai da ƙasar kan turbar demokradiyya ba. Madam Rice musamman ta jinjina a kungiyar tattalin arzikin kasashe da ke yammacin Afirka ECOWAS da kungiyar haɗa kan kasashen Afirka AU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Madam Rice ta ce ci gaba da aka samu wajen warware wannan rikici ya sake haska fitila kan muhimmancin shugabanci na yanki wajen haɓaka demokradiyya da kuma kare ƴancin jama'a na zaɓen mutane da suke so su shugabance su. Amurka ta ce da akwai alamun babbar dama ta fuskar diplomasiya na gudanar da shawarwari a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara gobe Litinin idan Allah ya kai mu, da zai kai ga kawo ƙarshen zubar da jini da ake a ƙasar Siriya da kuma Yemen da kuma samun ci gaba na samun zaman lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne yake ba da haske da ƙwarin gwiwa kan haka bayan shawarwari da ya gudanar da takuran aikinsa na Iran Mohammed Javad Zarif a birnin New York jiya asabar gabanin fara muhawara a zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. Mr. Kerry ya ce ya hakikanci cewa akwai dama na samun ci gaba cikin kwanaki masu zuwa lokacin da za a gudanar da wasu shawarwari a gefen zaman na Majalisar Ɗinkin Duniya. Da yake magana Zarif ya ce burinsa shi ne mai da hankali kan aiwatar da yarjejeniyar da ƙasa ta kulla da ƙasarsa kan shirin nukiliyar ta ciki har da Amurka. A halin da ake ciki kuma fiye da ƙasashen duniya mai tanne suka sanya hannu kan sabon shirin muradin ƙarni na bunƙasa shirin yaƙar talauci da jahilci da kuma koma bayan mata da sauransu. Wannan shine taron koli da aka fara ranar Juma'a inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wasu shugabannin Afirka da ma sauran duniya suka gabatar da jawabai. Wakilin sashen Hausa Babu Yakubu Makeri yana da cigaban wannan rahoto.
Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni shine ɗaya daga cikin magagujera guda biyu na taron kolin kuma ya tabbatarwa ƙasashen duniya irin aniyar da shugabannin suka dauka.
Together we are sending a powerful message to people in every village, every city, every nation worldwide that
yace baki ɗayanmu muna aika saƙo zuwa ga mutanen karkara, birane da duk ƙasashen duniya cewa muhimmantu wurin ɗaukar muhimman matakai na kyautata rayuwansu. Alhassan Yusha Babal Wa'iz mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma ya halarci wannan taron inda ya bayyana min ɗaya daga cikin matakai na cimma wannan muradin.
Matakin da aka ɗauki ne yaya za a yi su wayanga hadafofi da zai sauya rayuwar mutane, yaya za a yi mutanen duniya duka su samu labari. In dai mutane sun samu labari kaman ga abinda ake dauka kuma da abinda ake tsaurare wato wurin gwamnatinsu, to za su sa hankali su yi ta dakon gwamnati su ainihin tabbatar cewa ana cimma gurin ko dai ba a cimma, to amma duka wannan ya fito ga samun labarai.
Wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya yana cike ne da tarihi sakamakon halartar Papa Roma a karo na farko a helkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Afirka mazauna ƙasa Amerika sun bayyana irin ra'ayoyinsu akan wannan taron da aka yi.
Sunana Jibril Abdullahi. To gaskiya abin da mu ya dame mu Afirka rashin shugabanci. To in dai wannan abin za a tattauna ne na ci gaba United Nation da kasar nan Amerika za su taimaka, to sai su san hanyar za su bi taimakon da za su yi kansu danka hannun azzalimai.
Sunana Abdullahi. Shawara ne shugabannin mu ya kamata su tausaya wa bayan Allah.
Sunana Idrisu Muhammad. Gana na fito. Amma ni kuma abin da na gani ga shugabannin rashin kishin kasa ne.
Yayin da yake tsaye a wuri da ake kallo a zaman mahaifar Amurka a harabar babban zaure da magabatan Amurkan suka ayyana ƴancin ta a birnin Philadelphia, Papa Roma Francis ya yi kira ga bakin haure musamman gungun masu magana da harshen Latin mabiya ɗariƙar Katolika su nuna juriya yayin da suke koyon al'adu da zamantakewa na Amurka, duk da haka ya ce su riƙi addininsu sosai.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. idan ma saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku hira da wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwarine ya da Dr. Kafayos wanda ce su sam a jihar Yobe ba su da wani dan takarar gwamna har aka yi aka gama a cikin hira ya ce Adamu Maina da ya tsaya takara rigima ce irin ta ƴan siyasa to sai dai wakilin mu na Abuja wato Hassan Maina Kaina ya yi kicibis da Adamu Ishaku wanda ya shaidawa Hassan din cewa shine sakataren kwamitin zaben fidda gwani na gwamnatin jihar Yobe kuma ga yadda tattaunawa tasu ta kasance
wannan abubuwan gaskiya bai taka karaya kare ba don saboda ni da kake gani ni ba dan Yobe bane kuma ba ni da sha'awa ga wanda zai fito zakara ko wanda zai fadi na kobe na Yobe ni ba dan Yobe bane kuma ni sakataren kwamiti chairman din kwamiti sunansa Chief Simon Ungu mutumin Enugu ne ina nan da ransa sannan akwai Alhaji Aminu dan kabine member na committee namu ne akwai Hajiya Maryam Tijidala yar Kaduna ce member na committee namu sannan akwai acting chairman na Yobe din na PDP shi ma automatic member na committee dukkan mun insha Allah kowa na nan da rai kuma ba kowa wanda dan Yobe ne har yanda jami'a ta tura mutane su je su zaben shafe fage na masu takarar gwamnati haka aka tura mu mu zo mu na Yobe so ba mu da wani sha'awa ko lakari da wanda zai fito zakara ko ba wanda ba zai fito zakara ba an tura mu mai aiki kuma mun yi aiki
to da kace kun wannan zaben su suna cewa ba za a yi ba ko za ga mai inda aka yi zaben ko mutane ne suka shiga zaben sannan kuma ya sakamakon zaben ya kasance
cewa saboda tashin hankula na da ke faruwa a jami'an arewa maso gabashin northeast dai aka ce da Borno da Yobe da Adamawa a nan Abuja za mu yi wannan zaben namu mu a Yobe da an tura mu Eagle Square amma sai kasance ranan shugaban kasa bai ci a lokacin Dr. Gullo Ibere Jonathan yana nashi convention a nan Eagle Square sai jami'a sai ta tura mu Legacy House yana nan mai tama a Abuja inda ta ba mu dama mu yi wannan zabe a nan Legacy House kuma mun sanar da duk ɗan takara da duk wanda za su kada kuri'a cewa duk wanda yake so ya zo ya kada zabe wanda yake so ya tsaya duk wanda yake dan takara ya samu mu a nan Legacy House za mu je mu yi aiki mu da aka samu kuma mu ba da sakamakon Allah yadda
wato da su wato wakilai da ake kira delegate kenan da su wakilai suka zo wannan wurin taro to sai ya faru aure
da suka zo taro a kamar mu zo wajen taron muka je office wurin jami'a to shine minister science and tech muka je office din samu muna masa kamar shine jagora cewa gashi an turo mu mai aiki ba Yobe mun zo aiki wayan su masu takaran in na tuna ranan Alhaji Ibrahim Talba da Hassan Kafayos na gan su sun iso wurin mun ce musu su same mu a nan inda jami'a ta tura mu je mu yi wannan zaben to da muka iso wurin sai da chairman din committee namu ya kira sunayen ɗan takara ya kuma fidda kayan aiki da jami'a ta bamu wanda za mu yi zaɓe da shi a cikin su akwai list ɗin waɗanda za su yi zaɓe wanda ake kira statutory delegates fiye da kaso biyu a cikin kaso uku sun zo wannan venue kuma sun kada ƙuri'ansu insha Allah an yi ƙuri'a kuma an samu zakara wanda ya ci zaben ranar da aka yi ran 39 ga watan Disamba 2014
haka kuma Hassan din ya sake samun Alhaji Sani Kaura director harkar mulki na jami'ar PDP Hassan din kuma ya taso masa da wannan magbatu na zaben fidda gwani na jihar Yobe ko yana da masaniya shi ma ga bayanin da ya yi Hassan din
abin da yake faruwa shine a lokacin nan ita hukumar gudanarwa ta PDP ta kasa wato NWC tana da rahoto a jihohi tara baya zaben fitar da ESCO na jihohi tara ba wanda yau tana cikin wannan jihohin da aka ce an soke zaben su na Congress na ESCO na jiha so akan haka ne aka nada ma wannan jiha committee gwangwariya wato caretaker committee wanda yake ni an zabe ni da NTP in zama sakataren wannan committee na wucin gadi na PDP na Yobe state so aka haka nake yanzu
biyo bayan cece kuce da ake dangane da butun zaben fidda gwani wannan wanda zai wa PDP takar gwamnati jihar Yobe a lokacin me ya faru ne
well abin da ya faru shine kowa ya sani a Najeriya akwai matsala ta rashin zaman lafiya a jihar Borno da Yobe da Adamawa a jihar Arewa maso gabas. Wannan ya sa jam'iyyarmu take takatsantsan da duk wani abu zai sa a yi taro a wannan bangare na Najeriya. A sakamakon wannan ne ya sa a kasa gudanar da dukkan wani zaɓe, musamman na fitar da delegates masu zaɓe da dukkan wani taro aka hana a yi. Ina na PDP ne domin a hana tashin hankali a jihar Yobe State.
To kasancewa an hana wannan zaɓe a can, sai aka je kai a ina ko?
Zaɓen na takarar gwamna na Yobe State da na Adamawa State da na Borno State, dukkan waɗannan zaɓuka a hukumar NWC wato hukumar gudanarwa ta ƙasa ta PDP suka ce a zonar Abuja a gudanar da zaɓen domin a hana wannan tashin hankali da zai iya faruwa a can aka yi. Zaɓen Yobe da zaɓen Adamawa da zaɓen a Borno na tara hoge na gwamna duka a Abuja aka yi.
To kana cewar an yi zaɓe, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi takarar nan Alhaji Hassan Kafiyus yana cewa ba a yi zaɓen ba.
Wannan ba gaskiya ba ne a ce a yi ba ya zaɓe ba na Yobe. Na farko dai da ke da alhaki da kuma authority na ta shirya wannan zaɓe, wato hukumar gudanarwa ta koli ta PDP ita ta gudanar da wannan zaɓen, ta turo kwamiti na musamman domin gudanar da wannan zaɓe, kuma an yi wannan zaɓe a nan cikin Abuja, kuma a fita sakamako, kuma Adamu yanzu shi ne ce wannan zaɓen.
Ta wace fuska kuke kallon wani abin da ke faruwa yanzu?
Wato mu muna ganin wannan aiki ne na rashin ladabi daga wannan 'yan jam'iyya, musamman waɗanda aka ce sun tafi kotu suna kalubantar zaɓen da aka yi ma nufi da gwanin. To mun ɗauki wannan mu rashin ladabi ne. Kafayos ne ɗaya daga cikin wanda suka yi takara na takarar gwamna, shi ne ya tafi kotu da shi da Malam Ibrahim Talba.
A can jihar Zamfarako, kotu ne na sauraron ƙararrakin zaɓe ta yi fatali da ƙarar da tsohon gwamnan jihar Alhaji Aliyu Mahmudu Shinkafi ya shigar, inda ta sake bayyana gwamna Abdulaziz Yari a matsayin gwamnan. Wakilinmu na Sokoto, Murtala Faruk Sanyinna, ya samu damar zantawa da tsohon gwamnan Aliyu Mahmudu Shinkafi akan wannan batu, inda Murtalan ya fara tambayansa, to ko daga nan sai kuma ina?
Ya zo mana da mamaki kwarai don ban ma sa ran za a yi haka ba. To wannan hukunci da aka yi, to in kotu ta yi abu, alhamdulillah mataki na ɗaya ne akwai, mataki na biyu na Appeal Court, akwai mataki na uku na Supreme Court. To wannan ba zai sa mu tsaya ba, saboda al'amarin da ke faru a Zamfara, talakawa dai suna sa irin abin da suke so su abe shi da halin da jiha take ciki da kuma fanni a daɗi. To shi ne muke so mu bin haƙƙin talakawa a cikin jihar Zamfara gabaki ɗaya, saboda ka insha Allahu ina mutum da lauyi na da za mu ɗaga tsara insha Allahu.
Na'am, Your Excellency, lokaci ne da ya kasance tun a lokacin da aka gudanar da zaɓe kusan shugaban ƙasa na da, wanda a ƙarƙashin inuwar jam'iyyarka ya nuna cewa ya karɓi shan kayi da kuma wannan ake ganin kamar wata turba ce ta ci gaban demokuraɗiyya da kuma samar da zaman lafiya a Najeriya. Ba ka ganin ranka ɗaya wannan watakila al'amarin zai iya kasancewa kamar wani tarnaƙi ga demokuraɗiyyar Najeriya?
A'a, ai demokuraɗiyya ta ce shi ya da kuma shi kai kowa kaiwa kotu shi ma wani da haƙƙi ne na al'umma. Ai, ni ba ranka na nike ba, saboda al'umma ake kuma suna sa rai. In ka duba tun da aka yanke hukuncin nan, kotu ba wani da ya murna, kuma gari kamar ai mutuwa duk zafara gaba ɗaya. To talakawa mun san sun zaɓe mu aka zo aka yake yake ne kuma da jinya da gari yake inda mutane su yi na'am da wannan yake kunci da ana na annabawan da suke
hawa kuma murtalan ya tuntubi bangaren gwamnati Abdulaziz Yari cewa ko me za su ce game da wannan hukuncin anan ko Sani gwamnati Maru ne yawa murtala bayani kamar haka
ta kara gode ma Allah madaukakin sarki da ya kara bayyana da gaskiya kamar yadda ka faɗi cewa wannan kotu kasuwarin hoton zaɓe ta watsar da wannan ƙara daman wannan ƙara wanda suka sa ta sulhun su kansu sun sa ta ne bisa ga rashin adalci da kuma salon yadda za su wahala magoya bayansu ne kawai alhamdulillahi gaskiya ta bayyana
Na'am, sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan hukunci na kotu inda kuma suka bayyana aniyarsu ta ɗaukaka ƙara. Baka ganin cewa tsugunne bata ƙare ba kenan?
A wannan ai muna jiran su. Tsugunne bata ƙare musu bane. Domin kamar yadda ka sani, Malam Murtala duk mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zaɓe to ina wani magana jariya cewa baka yarda da cewa wani ya ci zaɓe ba. A garinku a gidanku a rumfarka an kada kai zabe to wani irin jayayya zaka yi in dai ba rashin yarda da Allah ba
suna korafin cewa hatta da jama'a kusan sun gaji da wannan mulkin kamar yadda suka yi korafi suna ganin cewa kuma kamar akwai suna da shaidu masu karfi waɗanda kuma dukka dai kotun dai bata yi la'akari da shi ba ta yanke wannan hukuncin wanda sun kwata-kwata su basu gamsu da shi ba
magana cewa mutane sun gaji da mulki shi a tsohon gwamna Mahmud ya shekara hudu mai daraja gwamna Abdulaziz Yari ya shekara hudu kuma sun dawo suna neman wannan kujera al'umma na jihar Zamfara sun zaɓi mai daraja gwamna Abdulaziz Yari to ina magana cewa tsohon gwamna Mahmud ya ce mutane sun gaji da wannan mulki da sun gaji ai ba za su saki zaɓen shi ba
To don mu kawo ƙarshen shirin na wannan satin yanzu a madadin wakilanmu na Abuja Hassan Maina Kaina da Murtala Faruk Sanyina da Daniel Brown wanda ya bada umarni kuma ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman
A ranar Alhamis din da ta gabata ne musulmi a duk faɗin duniya suka fara gudanar da bukukuwan babbar sallah ko kuma sallar layya inda har yanzu a wasu ƙasashen Hausa ake kan gudanar da waɗannan bukukuwa Bikin na babbar sallah kan baiwa mutane da dama musamman yara ƙanana damar yin ziyarce-ziyarce da kuma samun sabbin tufafi da sukan saka a lokacin bukukuwan A Najeriya musamman a arewa maso gabashin ƙasar dubban yara ciki har da waɗanda iyayensu suka mutu sanadiyar rikicin Boko Haram suka gudanar da wannan sallah a sansanonin ƴan gudun hijira ko yaya wannan sallah ta kaya a gare su wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu da ke Yola a jihar Adamawa Najeriya ya zaci wani sansanin ƴan gudun hijira da ke yankin ga kuma rahoton da ya hada mana
Yara da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijira da ke Bajabure Yola fadar jihar Adamawa cike da annashuwa ke shewa bayan an sauko sallar Idi. Malam Mudu Gana, shugaban mazauna sansanin ƴan gudun hijira na Bajabure, ya yi mini bayanin irin tanadi da hukumar kai dokin gaggawa ta nema ta yi musu.
Nan gaskiya alhamdulillah zamu ce mun gode, an raba shaduna, an raba kuma turama mata saboda su dinka, sannan kuma an kawo shanu guda biyu.
Ya kuke da yara da suka zo ba tare da iyayensu domin ku ɗebe musu zaman
Eto alhamdulillah wayannan yaran saboda kada su shiga wani halin kunci ko kuma tunani mun rarraba su ne wa caregivers wato kaman iyaye wanda suna dan kula da su dan ba su sabulu omo taran dan biscuit cingam ana raba musu a camp in ya kawo sai a dan ba su kadan kadan to sannan su ma suna wasa cikin soyin su ba wani matsala ba su da wani tashin hankali
wannan yaro Umar Sanda da ɗaya daga cikin yara da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijiran ba tare da iyayensa ba ya yi mini bayanin yadda yayi bukin sallah a karon farko tare da yayyu ko kannansa ba.
Ba'am darasa, an yi abinci mai kyau, su raba wa mutane kaya masu kyau-kyau.
Akwai wani shiri da da baban ka yake maka in aka zo sallah?
Za su saya ko kanina duka za su saya musu kaya, ni ma zai saya min kayana. Kowa da kayan sallan shi, ya saya mishi hula, kowa da hulan shi a gida. Za a yi abinci ka cika gama, za ka je yawon sallah.
Ko da yake ba su rasa komai ba, kama daga abinci da tufa, yanzu Malam Ali ana regula suna bikin babban sallar ne ba tare da irin musayar abinci da sada zumunta ga makwabta kamar yadda suka saba lokacin da suke zanne a muhallinsu ba.
Dai dole akwai babanci muna da kwacin babanci din mu muna gida a cikin yan uwa da mutane gari da family namu. To kaga anan kuma boko haram ne yazo sa muka tattaro anan din kuma mutun da bane wayan su daga kala barge dikwa bama kota ina. To kaga dole zan san dan babanci amma zan malafiya jina babban aburi akwai zan malafiya.
Malam Sa'ad Bello shugaban hukumar kai dokin gaggawa na nema jiyar Adamawa ya ce hukumar ta karkata hankalinta wajen biyan bukatun yara da ke zaune a sansanin musamman ma waɗanda ba su tare da iyayensu.
To kamar yadda muke yi ne a kowane lokaci wani hidima na sallah ko Christmas in ya taso muna musu tanadi wanda su ma ba za su ji cewa an bar su baya ba kuma ba za su zauna cikin kunci ba. Ya gurgudo an tanada musu wanda za su ci, an tanada musu tar sosai wanda yara musamman wanda su ana so ana hidima yawanci ana yi musu su ma su ji cewa ba a bar su baya ba wurin walwala da sharholiya na himar sallah.
Baya ga shirin ɗebe wa rukuni na wannan yara da ke sansanin ƴan gudun hijira da ba sa tare da iyayensu kewa da zaman kadaici da hukumar kai dokin gaggawa ta nema ke yi, akwai ƙungiyoyin sa kai da na addinin musulunci da Krista da ke taimakawa ta fannin ilimi. Bishop Stephen Dabi Mamza na majami'ar Katolika na St. Teresa da ke Yola fadar jihar Adamawa ya ce kimanin yara 2000 majami'ar sa ke daukar dawainiyar karatunsu a makarantun firamare da kuma na sakandare.
Harkokin na Boko Haram muna gurgurdan karfinmu yanda zamu yi mu kula da su mu ba su abubuwan da suna bukata na yau da kullum. Ba na yau da kullum ba muna tunani har yanzu ta yaya ne zamu yi mu taimaka musu yanda zamu yi mu gina musu future nasu yanda za su samu cin gaba a rayuwa a nan gaba. A yanzu dai akwai dukan su wanda yaran da suna can yara kanana mu riga mu sa su a primary school namu. Amma duk da haka ko da mu kula da su har su kare primary school ai akwai secondary school akwai university da kuma akwai ta yaya ne za su fuskanci rayuwa nan gaba. In fact abubuwa guda biyu ne makan kawai zan ce kalubalen da muke fuskanta sosai. Na farko shine waɗannan yara su riga su samu damuwa sosai wanda ana ce da turanci trauma, ni ba san sunan da Hausa ba, su samu wannan trauma sosai. Abu waɗansu babu mama babu baba, akwai wayan da dama su riga su hure a ciki wannan fani yanda za su yi su kula da su.
Haka ma ta kwararta gamayyar ƙungiyoyin addinin musulunci ta sanya yara da ke zaune a sansanin ƴan gudun hijirar da ba sa tare da iyayensu a makarantu na Islamiyya da na Boko, inji babban sakataren ta Alhaji Ismaila Modibo.
Muka ce to ya kamata yara mu yi lissafin su musamman muka yi diddigan mata da mazajin kashe su, muka tambayi yara nawa kowace take da shi, akwai wata tana da yara 5 wani 8 wani 10 a cikin su wanda suka kai makaranta. Alhamdulillah dai a yanzu akwai wanda muka tura makarantar da School for Arabic and Islamic Study da kuma sauran makaranti da suke cikin garin Yola. To muna dan tallafa abin da ya shafi makarantun su da kuma biyan kudin makaranta domin kar mu bar su kara zube. Kuma sanin kan cewa ne ranan da ba tarbiyyar da da ba zai zama damuwa ga kasa baki daya, saboda haka ya sa muka dauki wannan matsayi don mu karantar da yara da ba su da iyayensu da suka rasu musamman waɗanda wannan abin da shafa na Boko Haram.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Ya sabara kammala aikin haji na bana ba tare da wata sabuwar matsala ba, yayin da adadin waɗanda suka halaka a turereniyar ya haura zuwa 769.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.